This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Babala ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 9 ga watan Mayu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai.
To Hafiz, gwamnatin Biden ta dan dakatar da safarar wasu makamai zuwa Isra'ila a sa'ar da ake bayyana damuwa akan manufarta na fadada hare-harenta na soji a Rafa, karan farko tun bayan barkewar rikicin Isra'ila da Hamas. Wani abun fashewa da aka dasa akan wani babur ya kashe jami'an tsaron Taliban akalla su uku a yankin arewa maso gabashin Afghanistan, inda ake tashin hankali. Sannan wasu shida sun jikkata a jiya Laraba. 'Yan sanda a birnin Washington sun tarwatsa wani rukunin masu zanga-zangar goyon bayan Filistino da suka yi tirshe a jami'ar George Washington da sanyin safiyar jiya Laraba, tare da tsare mutane 33.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa tattalin arzikin duniya na asarar kimanin dala tiriliyan 3.6 saboda rashin gaskiya.
Corruption, kamar yadda muka sani, na cikin ababa da ke koma da kowane irin gari baya. Mun zo Afrika ko Ghana, zan yance corruption ne number one da ke koma da mu baya.
Bayan nan kuma za ku ji cewa a Najeriya, 'yan majami'ar United Methodist Church sun yi barazanar ficewa daga majami'ar ta duniya saboda amincewa da wani kuduri da ya goyi bayan auren jinsi.
To saboda haka mu a Najeriya dole mu nisanta kanmu da su, dole kuma ba za mu yi abin da zai kawo wa yayanmu illa a gaba ba. Muna sayawa akan gaskiya, akan ban gaskiya, kwarewar littafi mai sarki. Shi ya sa Allah ya halaka Sodom da Gomorrah.
Kama kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali da Alheri Grace Abdi ta shirya kuma za ta gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. A karan farko tun bayan barkewar rikicin Isra'ila da Hamas, gwamnatin Biden ta dan dakatar da safarar wasu makamai zuwa Isra'ila a sa'ar da ake bayyana damuwa akan manufarta na fadada hare-harenta na soji a Rafa, wani matakin da Amurka ba ta yi na'am da shi ba. Wannan mataki na Amurka ya biyo bayan wata ganawa da Isra'ila akan yadda za ta iya amfani da wata dabara wajen tunkarar Hamas a nan fiye da yadda suke a Gaza, abinda wani babban jami'in gwamnati ya faɗa kenan cikin wata sanarwar da ya aike wa muryar Amurka. Jami'in ya buƙaci a saka sunan shi domin tattauna wannan batu mai mahimmanci. Kai wata hari ta ƙasa a Rafa da ke yankin kudancin birnin Gaza zai jefa rayuwar fararen hula miliyan 1.3 waɗanda suka ƙaurace daga yankin arewaci da tsakiyar birnin don neman mafaka daga hare-haren gayyar sojojin Isra'ila bayan harin bazatar da Hamas ta kai Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara. An kashe jami'an Taliban akalla su uku a yankin arewa maso gabashin Afghanistan, inda ake tashin hankali jiya Laraba. Sannan wasu shida sun jikkata. Mabambantan majiyoyi kama daga mazauna yankin da ma'aikatan asibitin yankin sun tabbatar da alƙaluman waɗanda abin ya ritsa da su. A bayanansu sun ce wani ɗan ƙaramin abin fashewa da ake liƙawa, wanda aka dasa akan wani babur ne, ya doki motocin sojin da suka yi jerin gwanu da suke tafiya a jerin gwanu a Faizabad, sharkwatar gundumar. Mai magana da yawun ma'aikatar cikin gidan Taliban ya tabbatar da alƙaluman mutanen da harin ya ritsa da su, yana mai cewa an yi harin wani sashin dakarun tsaron ne waɗanda suke da alhakin sa ido akan masu noma shukar opium domin su lalata shi. Abdulmatin Kani ya ce an kaddamar da bincike don gano musabbabin harin. 'Yan sanda a birnin Washington sun tarwatsa wani rukunin masu zanga-zangar goyon bayan Filistino da suka yi dirshe a jami'ar George Washington da sanyin safiyar jiya Laraba, tare da tsare mutum 33, abinda hukumomi suka shaida kenan. An yi kamen bisa samunsu da laifin yi wa jami'an 'yan sanda duka da shiga harabar hukumar 'yan sanda na gundumar Columbia, abinda ofishin 'yan sandan birnin ya faɗa kenan. Wani kwamitin majalisar ƙasar ya ɗage zaman sauraron lamarin da ya faru a jami'ar jiya Laraba. tun farko dai an shige cewa magajin garin gundumar Columbia Mirek Bowser da shugabar 'yan hukumar 'yan sandan Washington Pamela Smith za su yi bayani a gaban kwamitin ayyuka na musamman da bin diddigi akan yadda jami'ai suke tafi da lamarin zanga-zangar.
To madalla, an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da cigaban labarin duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Ghana. An kesta cewa ana samun asarar kimanin dala tiriliyan 3.6 a tattalin arzikin duniya a shekara, a sandiyar harkokin da suka danganci cin hanci da rashawa. Hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa sun yi gargaɗin cewa lamarin na buƙatar kulawa cikin gaggawa domin tabbatar da ci gaban zamantakewa da tattalin arziki a ƙasashe masu tasowa. Ga rahoton da wakilin Idris Abdullahi Bako ya aiko mana.
Shugabannin hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa daga ƙasashe 21 a Afirka na ƙungiyar ƙasashen Commonwealth na gudanar da taron ƙara juna sani a birnin Accra da nufin bunƙasa ƙoƙarin yaƙi da cin hanci da rashawa a yankin. Sakatariyar ƙungiyar Commonwealth ce ta shirya tare da haɗin gwiwar gwamnatin Ghana, kuma taken taron na bana shine ƙarfafa cibiyoyi da tabbatar da gaskiya hanyar yaƙi da cin hanci da rashawa a Afirka ta Commonwealth. Mataimakin babban sakatari a sakatariyar Commonwealth Farfesa Louis Francesi ya jaddada illar cin hanci da rashawa ga ci gaban Afirka, musamman idan aka yi la'akari da albarkatu da dukiya da ke cikin nahiyar.
The global cost of corruption is $3.6 trillion a year in the world, and of course you can never explain.
Yace asarar da aka yi kan cin hanci da rashawa a duniya ya kai dala trillion 3.6, kuma ba shakka ba za a iya yin bayanin yadda kashi 40 cikin 100 na albarkatun ma'adanai na duniya suka kasance a Afirka da damarmaki masu yawa da tarin makamashi da yawan matasa. Amma kuma a zahiri ba ambatar mu idan ana batun masu manyan tattalin arziki a duniya da kudaden shiga na GDP da kuma ci gaba. Ina mafarkin waɗancan manyan shugabannin da suka kafa Afirka, kamar yadda babban sakatariyar kungiyar Commonwealth Right Honorable Patricia Scotland Casey ta ce, Afirka na asarar sama da dala biliyan 50 a duk shekara saboda safarar kuɗi ta haramtacciyar hanya. Hakika cikin shekaru 50 da suka gabata, asarar da Afirka ta yi ga cin hanci da rashawa ya zarce adadin duk wani taimakon raya ƙasa da aka samu a wannan lokacin. Attorney General kuma ministan shari'a na Ghana Godfred Yeboah-Dame, wanda ya wakilci shugaban ƙasa Nana Akufo-Addo, ya ce gwamnatinsu ta aiwatar da matakan daƙile cin hanci da rashawa.
The government of President Nana Akufo-Addo in 2019 spearheaded the passage of the Right to Information Act 2019 at 989.
Ya ce gwamnatin Nana Akufo-Addo a shekarar 2019 ta jagoranci zartar da dokar kare haƙƙin bayanai, wato doka ta 989. Ya ce gwamnati ta ƙarfafa hakan ne domin yana da muhimmanci samun labarai da yada shi ba da tsangwama ba a wurin yaƙi da cin hanci da rashawa. Lauya Anas Muhammad, mai yaƙi ne da cin hanci da rashawa, ya yi ƙarin bayani game da illar cin hanci da rashawa a nan Ghana da ma Afirka baki daya da kuma wasu hanyoyi da za a daƙile su.
Corruption, kamar yadda muka sani, na cikin ababa da ke koma da kowane irin gari baya. Mun zo Afirka ko Ghana, zan yance corruption ne number 1 da ke koma da mu baya. Tackling corruption abu ne mai wuya, amma maganin inda muka sani shine institutions in corruption. Ghana ga muna da su, akwai EOCO, akwai OSP, akwai SHRAJ, akwai CID, akwai parliament, akwai su. Me yasa ne akwai wadanga institutions amma corruption bai zo kasa bisa abin ke zuwa? Kawai ni ba mu ba institutions da suna aiki, amma batun law su dai, amma sai na as lawyer akwai law su dimbin yawa inda ai ni attack corruption. Insha Allah za ya attack the corruption. Problem with the institutions. Nabi kuma application of law. Aye, amaga tebi yunga. Dei kwa na batu corruption. Ko ba ya amfi da shiba. Dezo kasa.
Taron wende za kamala arana isha te ga wata mayu ndubu bida shirinda hudu. Ya hadoka mambo bin hukumu minyagi da cin hanci da rashawa na kasa shon Commonwealth Africa. Da manyan jami'an gwamnati da kungiyoyin kasa da kasa, kungiyoyin farar hula, da masu tsara manufofi don a tattauna illar cin hanci da rashawa ga ci gaba babu dorewa a Afirka da kuma gano sabbin hanyoyin yaƙi da lamarin wanda ya addabi nahiyar. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Madalla gaida Idris Abdullahi Bako da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Aisha ta da labaran duniya kashi na biyu.
wakilan gwamnatocin Afirka akan bayanai da fasahar sadarwa, kungiyoyin kasa da kasa, jakadu da kwararru za su gana a Nairobi a cikin wannan makon domin tattauna yadda za a iya amfani da data tsakanin kasashe ba tare da barazanar yiwa bayanan sirrin mutane kutse ba. Ministan bayanai da bunƙasa tattalin arzikin digital na ƙasar Kenya, Eliud Owalo, ya ce Afirka na buƙatar ta inganta dokokin shari'arta domin ta shawo kan ƙalubalolin da za su iya tasowa da suka shafi lamurin digital.
What will enable African countries to remain relevant in the digital marketplace will be
a nan wanda kenan yake cewa abinda zai taimakawa kasashen Afirka su zama masu muhimmanci a fannin kasuwancin digital shine gogewar mu a fannin kirkira da fasaha, tsarin aiki da kuma kwarewa akan yadda ake mu'amala a fannin digital. Hakan na nufin cewa akwai buƙatar mu ci gaba da jajircewa la'akari da abubuwan da ke faruwa a inda muke gudanar da ayyukanmu, mu kwaskure dokokinmu, mu yi tunani akan abin da muke so mu aiwatar. A ƙarshe, a shirye gwamnatin Biden take ta tsaurara matakan bada mafaka akan iyakar Amurka da Mexico da taimakon wata dokar da kayu a fitar da shi yau Alhamis, bisa bayanan wasu majiyoyi da ke da alaka da batun su uku. Manufar wannan sauyin shine don a rage alƙaluman bakin haure da ke shigowa Amurka ta barauniyar hanya. Dokar za ta buƙaci a binciki bakin haure a farkon lokacin tantance su don ba su mafaka da zumar fahimtar ko za a hana su mafaka sannan a maida su ƙasar su ba tare da ɓata lokaci ba, kamar yadda majiyoyin da suka buƙaci a sakaye sunan su suka bayyana domin su samu damar yin bayani akan tsarin gwamnatin. Sun ƙara da cewa ta alamu ta taccen mataki ne. Biyu daga cikin majiyoyin sun bayyana cewa za a binciki bakin haurin da ke neman mafaka akan batutuwan da suka shafi aikata manyan laifuka da batutuwan da za su kasance barazanar tsaro.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu leƙa Najeriya, inda mabiya 'yan majami'ar United Methodist Church ke ci gaba da nuna rashin amincewa da hukuncin da babbar ikkilisiyar majami'ar ta yanki na amincewa da 'yan luwaɗi da maɗugu a taronta da ta saba gudanarwa duk bayan shekara huɗu a ƙasa Amurka. Mabiya wannan ɗariƙa dai sun yi barazanar ficewa daga majami'ar. Ga rahoton da wakilinmu Lado Salisu Garba ya aiko mana.
Tun biyo bayan da majalisar alƙoli na gudanarwa na United Methodist Church ta gudanar da taron amincewa da 'yan luɗu da 'yan maɗigo kan cewar cocin za ta ci gaba da mu'amala da su a hukumance, walau ɗaura musu aure ko kuma su zama fastoci a tsakaninsu. Lamarin da ya janyo mambobin ɗarikar United Methodist Church a Najeriya kin amincewa da wannan ƙuduri da majalisar alƙoli na cocin ta gudanar a birnin Amerika a makon da ya gabata. Hakan ne ma ya sanya shugabannin gudanarwa na wannan ikkilisiyar da ke da headquarter a Jalin Gofadar mulkin jihar Taraba yin taron manema labarai ta hanyar nuna nasu ra'ayi dangane da kin jinin wannan kudirin. Reverend Ayuba Baba Zaliyo Ila, wadda ke zama mataimakin Bishop John Wesley Yohana, shine dai wadda ya jawabi a madadin Bishop, wadda ya ce
wannan kuma illa ni ga rayuwar mu, ba za mu yarda da wannan ba. Mu shi yasa muna nisantan kanmu, mai girma Bishop ma ya nisanta kansa da wannan. So saboda haka mu a Najeriya dole mu nisanta kanmu da su, dole kuma ba za mu yi abun da zai kawa yayanmu illa a gaba ba. Muna sayawa akan gaskiya, akan ban gaskiya, kwarewar littafi mai sarki. Shi yasa Allah ya halaka Sodom da Gomorrah a farawa sura 19 aya 25 zuwa 38. Mu a Najeriya ko mu kadai ne za mu bautawa Allah domin mu samu cikakken mulkin Allah. Mu ikkilisiya ta United Methodist Church a Najeriya mun nisanta kanmu daga wannan matakin da suka dauka wannan majalisa ta koli, domin illa ne ga rayuwarmu, ga yayanmu masu zuwa.
Shi kuwa a nashi bangaren Godfrey Yohana Jarmai, wadda ke zama shugaban makarantar wannan ikkilisiyar, shima ya yi jawabi yayin da na yi masa tambaya kan cewar anya kuwa wannan al'amari ba zai kawo ɓangaranci a wannan majami'ar ba.
Ai, ikkilisiyar nan ta riga ta dare, domin kalmar nan ɓangaranci ma ai darariya ce. Ta riga ta dare, menene ya kawo ɓangaranci? Ɓangaranci ya nuna cewa ra'ayi bai zo ɗaya ba. To idan ra'ayi bai zo ɗaya ba, ya nuna cewa kai kana da ra'ayinka, ni ina da ra'ayina. Amma kar mu manta fa cewa dukkanmu mu kristani. To idan kristani duka, littafi mai tsarki ɗaya mun yarda da shi, me ya kawo zancen bangaranci. Abinda ya kawo zancen bangarancin din guda ɗaya ne zancen luwaɗi. Zancen luwaɗin nan shine ya kawo bangaranci domin tun shekaru 52 da muke ciki an yi ta kawo wannan kudiri ana jefa kuri'a akai baya samu wucewa. Sai wannan karo
shi kuwa Rabran Yuti Audu farawa yi daga cikin littafin Bible inda ya fara karantowa kamar haka.
A cikin wata littafi Leviticus sura 18 aya 22 tace wannan abun kyama ne namiji ya kwana da namiji. Saboda haka ba nufin Allah bane, ba tunanin Ubangiji bane, inda tunanin Ubangiji ne da Allah da ya halalci Adamu da ya halalci kuma Yakubu domin ya zama mata ga Adamu. Amma babu Allah ya halalci Adamu sai ya zo ya halalci Hawwa'u mace ce. So wannan shishigi da rayuwa da duniya take kawo mu tana tura mutane zuwa ga halaka.
Wannan al'amari dai ya biyo bayan taron da majalisar koli na gudanarwa na wannan majami'ar ta United Methodist Church ta amince da ƴan ludu da ƴan madigo a hukumance. Za a iya cewa dai wannan kuduri ya janyo kartan kasa da nuna wa juna yatsa a wannan majami'ar da yanzu haka take shirin daidaicewa sakamakon wannan kuduri na amincewa da ƴan ludu da ƴan madigo. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Lado Salisu Garba, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 1 na dare da minti 16. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka tanka hoiba ku jama tambaya ni ke da, ku jama tambaya ni ke da.
Hakuri na zamantakewa zai haifar da alheri, amma kowane ɗan adam yana da iyakacin hakurinsa.
Akwai abin da za a dinga maka da in ya kai wani wuri hakurinka sai gaza. Ina son dukkan su biyu kowa ya fi ƙarfin zuciyar shi.
Duk wanda ke gane wannan abu ya wannan cin zarafin ya saurin fushi akan ya kasa sauke haƙin da Allah ya rasa kai, to gaskiya akwai sakaci a ciki.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Bincike na baya-bayan nan da aka gudanar a Najeriya na nuni da cewa akalla mace ɗaya cikin uku ko dai tana fuskanta ko kuma ta fuskanci cin zarafi a cikin gidan aure. Kuma duk da yake kungiyoyi, cibiyoyi da kuma ɗaiɗaikun jama'a na ci gaba da jan hankalin al'umma kan wannan matsalar, lamarin na ƙara ta'azzara da yake kai ga naƙasa ko asarar rayuka. Makon jiya, bakin da muka gayyata domin nazarin wannan lamari sun zayyana yadda lamarin ke tasiri a gidaje da kuma yadda al'umma ke taka rawa wajen ruruta wannan wutar. Yau ma muna tare da barista Hassana Mai Rigatula, ma'aikaciya a ofishin shari'a na ƙasa a Najeriya, da ƴar gwagwarmaya kare haƙƙoƙin mata Hawwa Abdullahi Gambo, sai kuma Lawali Ibrahim Babangida, ma'aikaci a gidan talabijin na Wonderland da ke birnin tarayya Abuja. ƴar gwagwarmaya Hawwa ta bayyana tasirin haƙuri a cikin gida da kuma lokacin da ya kamata a ja layi. A ci gaba da wannan tattaunawa da wakiliyar mu Madina Dauda ta jagoranta.
Hakuri na zamantakewa zai haifar da alheri, amma a matsayina na mai rajin kare haƙƙin bil'adama na san cewa kowane ɗan adam yana da iyakacin haƙurinsa. Saboda haka idan ka kai wannan gabar na iyakacin haƙurinka, abin da ya kamata ka yi shine ka nemi hanyar maslaha mafi alheri ba sai an kai ga cin zarafin juna ba. Nakan gaya wa mutane da yawa cewa mutuwan aure ya fi zama cikin kunci da cin zarafi daraja. Saboda ƴaƴan da suka girma a cikin cin zarafi, wannan cin zarafi da suke gani kullum yana yi musu lahani fiye da idan iyayensu ba sa tare.
To me yasa kike ganin haka? Domin rabuwan iyayen ma ai yana da wani tasiri a rayuwar yaron.
Akwai abin da bai da tasiri ne a rayuwa, anti Madina? Babu. Komai na rayuwa yana da tasiri. Me yasa muke maganar ilimin iyaye mata yanzu? Saboda yana da tasiri. Sai dai shi tasiri ana danganta shi ne da aida tasiri mai alheri ko kuma mara alheri ko kuma mai cutarwa ko kuma mara cutarwa. To sai ka duba ka gani shin menene zai fi tasiri a gare ni a matsayina na macen ko kuma a kai a matsayinka na miji, shin mu zauna mu tattauna mu sasanta mu daidaita tsakaninmu shine mafi alheri mai yuwa ne ko kuwa a'a mu rabu? Idan mu zauna mu sasanta tsakaninmu mu zauna cikin aminci da kauna shine zamu iya yi mai yuwa ne, to mu zamu zauna mi? Idan kuma hakan ba zai yiwu ba komai ya lalace a rabu cikin mutunci shi yafi. Saboda an aka rabu cikin mutunci babu dacin rai, babu dacin zuciya, babu wannan raunin na cikin zuciya da zaka dinga tunanin wannan matan da na so ta nan kyautata mata na zauna da ita mun rabu kaman wuta da auduga, ita kuma ba za ta yi wannan tunanin wannan namijin da na aure shi cikin aminci ya ci zarafi na ya da ke ni, a babu wannan za a rabu. Radadin ba zai yi yawa ba, su kuma ƴaƴan za su ji zafi, za su ji ciwon cewa iyayensu ba sa tare, amma ba za su ji zafin zama tare da iyayen suna kallon su kullun uban yanda ki uwar ya zage ta ya ci mutuncin ta ko kuma ta ci mishi kwala ta ci mutuncin shi ta zage shi ta kawo mishi abinci ta watsar mishi a gaban shi babu daraja, kin gane? Duk ba za su ga wannan ba, duk wannan shi ma cin zarafi ne kuma akwai illa, saboda babu dan da zai kaunace ki a matsayin ki na mace ga kina yi wa uban shi wulakanci, wallahi ba zai so ki ba daga cikin ki ya fito, amma yana gani kina wulakanta uban shi kullun a gaban ki a idan shi wallahi duk san da yake miki zai kankare.
To me zai yi wa uban idan shi kuma uba dukan
yake yi kullun yake so in ce kenan? Haka zalika kana namiji duk san da danka yake maka ko yarka take maka kana cin zarafin uwarsu kullun suna gani, wallahi akwai ranan da zai kai ga za su tsaya mata. In kuma ba su da wannan karfin halin da za su tunkare ka su tsaya wa uwarsu, to Allah ina tabbatar muku da cewa yari wannan cin zarafin uwarsu da kake yi da dukan da ya riga ya musu rauni a rayuwarsu ya karya musu wani laka a jikinsu, ba za su iya tabuka wani abin kirki ba a rayuwarsu, saboda yari ka riga ka karya musu laka, shine ake cewa breaking it has broken their spirit.
Bari zo gare ki barista Hassana, ta yaya za a gyara wannan al'amari namiji ya fishi ya ci zarafin matarsa a gaban ƴaƴa ko kuma mata ta fishi ta ci zarafin mijinta a gaban ƴaƴa?
Na farko dai hali zanen dutse ne, ko an goga shi da magogin karfe bai goguwa.
Akwai cin zarafin mace da ya zama halin maza
hali halin da nake nufi anan shine akwai wanda sun ga iyayensu suna yi sai suka tashi da shi ya zama musu hali, akwai wanda basu tashi da shi ba an tura su ne kai bango suka fara yi ko mace ko namiji, domin kaba yanda ita yarwar ta wata ce akwai abin da za a dinga maka da in ya kai wani wuri hakurinka sai gaza. A wannan gurin ina son dukkan su biyu kowa ya fi karfin zuciyar shi. Namiji ne na farko shine kan gida, shine babba, shine da farko ya kamata ya danna zuciyarsa. In ya fi karfin sa muna da dattawa a arewa, ai muna da wali
wanda ya shiga tsakaninku
ko kuma wanda ya tsaya ya karbi yarinyan ya mika maka ita, aje a same shi ayi zama, in har ba son iyaye su ji sai ayi zama. Amma in abun ya fi karfi mu a fannanin lawyoyi zaka iya rubuto petition zuwa officing attorney general of the federation, na biyu kana iya zuwa FIDA International Federation of Women Lawyers, na uku kana iya neman lawyer mai zaman kanshi ya shigar maka da ƙara kotu. Amma mu ba mu cika son haka ba, mukan so ne ayi me ayi sulhu, ba mu kan ji dadi mu gan uba ya tafi hanyar shi, uwar tafi hanyar shi, an bari ya su kadai gobe ya su zo su zama mana damuwa.
Su zama
domin inuwan uwa magani ne, inuwan uwa kariya ne. Yayin da uwa ba ta nan a gida an musguna ma yaro, yaro ya tashi da musguni wani damuwa ne kuma, gobe in yayi aure ba zai zama mutumin kirki ba. Mu ba mu cika son haka ba, ba mu son mu gan mace ta yi hanyanta miji ya hanyar shi. Amma yayin da aka ce mana fa ya kai inda kullun kana duka har mun gan ya kai ishun da za a dauki rai, mu da kanmu za mu shigo mu ce a raba auren nan, ba dole ba
doka ya yarda ku yi haka
kwarai kuwa. Yayin da an kai ar abinda ya kai za a dauki ran mutum a raba auren kawai kowa yi gabansa, ba lalle ba tabbas. Ina kira ne da babban murya, zaman lafiya yafi zaman dan sarki, hakuri shine me gishirin zaman duniya. amma yayin da ya kai inda har za ka dauki ran mutum, a'a, muna kira da babban murya ka zo kotu. In ka zo kotu lalle kana da kyakkyawan shaida cewa lalle hakan ya faru, za mu yi bincike. In muka gano cewa haka ne, za a raba.
Lawali barin zo gare ka, kana namiji kuma wanda ake tsammanin ai shine kan gida kuma mai daukan nauyi, menene abin da zai sa maza su fidda ransu daga cin zarafin mace? Menene ake so mace ta yi da zai kwantar wa miji da hankali da ba zai ci zarafin ta ba?
Ai kamar dai na faradin da na farko, kuma nan ka bakata kan cewa har ga Allah din a dawo ne da mazan suke doka ne akan matan yake kawo wannan rashin fahimta da ake samu. Idan dai har a ce mu zamu taimaka a samu mu da matan ayyukan yi a ko ina suke, amma aiki ne na albashi, amma aiki ne kasuwanci, to haka zai rage sosai wurin bani bani da har zai kawo irin ransu mazan na baci akan wannan abu. Dan mazan kam sun nuna gazaya, ka saka duk wanda ke gane wannan abu, ya wannan cin zarafin ya saurin fushi akan abu kan an ce ya kan kanya kasa sauke hakin da Allah zai rasa kai, to gaskiya akwai sakashi a ciki, kuma gaskiya kamata a ce ya haƙuri ya sa zuciyarsa salama, ya haƙuri da cewa ga yadda abun yake gaba da tun farko kai ka ganta kana son ta, kuma har aka amince ka zo ku ka zauna tare aka samu yaran, haka yanzu kai haƙuri ita kuma kowa ya samu kansa salama a mutunta juna, ita kuma yin akwai abin da take da baya so ta haƙuri, amma dai duk bai kai irin rashin do sauke ne da Allah zai rasa akan mata ba insha Allah.
To da fatar masu sauraro sun amfana da shirin, kafin mu sallama da bakin namu za ku ji shawarinsu ga ma'aurata da kuma matasa maza da mata. Masu iya magana suka ce barewa ba ta gudu dan ta yi rarrafe. Muna godiya ga bakin namu barista Hassana mai riga tula da ƴar gwagwarmaya Hawwa Abdullahi Gambo, sai kuma dan jarida Lawali Ibrahim Babangida da wakiliyarmu Madida Dauda da ta jagoranci tattaunawa da Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin. A madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke ashe mu maza.
A gaida alheri Grace Abdu, yanzu kuma sai labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
To Hafiz, a takaice, a karan farko tun bayan barkewar rikicin Isra'ila da Hamas, gwamnatin Biden ta dan dakatar da safarar wasu makamai zuwa Isra'ila a sa'ad da ake bayyana damuwa akan manufarta na fadada har-haranta na soji a Rafa, wani matakin da Amurka ba ta yi na'am da shi ba. An kashe jami'an tsaron Taliban akalla su uku a yankin arewa maso gabashin Afghanistan, inda ake tashin hankali jiya Laraba, sannan wasu su shida sun jikkata. Mabambantan majiyoyi kama daga mazauna yankin da ma'aikatan asibitin yankin sun tabbatar da alƙaluman waɗanda abin ya rutsa da su. 'Yan sanda a birnin Washington sun tarwatsa wani rukunin masu zanga-zangar goyon bayan Falastinu da suka yi dirshe a jami'ar George Washington da sanyin safiyar jiya Laraba, tare da tsare mutum 33, abinda hukumomi suka shaida kenan. An yi kaman bisa samunsu da laifin yi wa jami'an 'yan sanda duka da suka da shiga harabar hukumar 'yan sanda na gundumar Columbia, abinda ofishin 'yan sandan birnin ya faɗa kenan. Wakilan gwamnatocin Afirka akan bayanai da fasahar sadarwa, ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa, jakadu da ƙwararru za su gana a Nairobi a cikin wannan makon domin tattauna yadda za a iya amfani da data tsakanin ƙasashe ba tare da barazanar yiwa bayanan sirrin mutane kutse ba. Ministan bayanai da bunƙasa tattalin arzikin digital na ƙasar Kenya, Eliud Owalu, ya ce Afirka na buƙatar ta inganta dokokin shari'arta domin ta shawo kan ƙalubalolin da za su iya tasowa da suka shafi lamuran digital. A shirye gwamnatin Biden take ta tsaurara matakan bada mafaka akan iyakar Amurka da Mexico da taimakon wata dokar da zaka yiwu a fitar da ita yau Alhamis, bisa bayanan wasu majiyoyi da ke da alaka da batun su uku. Manufar wannan sauyin shine don a rage alƙaluman bakin haure da ke shigowa Amurka ta barauniyar hanya.
To madalla masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto labarai, sai kuma Dadi Balawe da daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Charleston Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.